Daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. Abin nan yayin da ke jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma niyya da ke birnin Kunni hamada da Dalol FM. Sannan masu sauraron magana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum da wannan lokaci yau Laraba 21 ga watan Fabrairu shekarar 2018. Muhammad Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana a kanin labaran duniya.
Masu uraji a Syria sun ba da rahoton mummunan harin jiragen saman yaki na kasar a yau Laraba akan wani kauyen Damascus dake gabashin Ghouta. Jami'ai Amurka sun ce an shirya mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai gana da jami'ai daga Korea ta Arewa, amma arewa Korea ta Arewa ta soke zaman tattaunawar dab da an kusa da fara ganawar. Haka kuma jami'ai a babban birnin Florida sun shirya a yau Laraba domin ɗaruruwan ɗalibai da za su yi maci a inda suke kira ga wakilan majalisar dokokin jihar su zartar da kuduri mai tsauri akan mallakar bindigo.
To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumomi a jihar Yobe sun musanta rautani da ke cewa adadin ɗalibai mata da suka bata bayan wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a makarantar Dafci ya kai 94.
As far as your concern is not correct because of matabatar ba. I will give the correct figure when we finish.
To a can birnin Sokoto kuwa a Najeriya an baza jami'an tsaro bayan wata takaddama da ta kai ga mutuwar wasu matasa biyu.
Ya yi wannan al'amarin ya faru?
Ni ya buno ne gida wallahi ya bugu bakin galka muna zamne yanzu ga hito da mashiɗi ne ya ba mu naira 100 mun ga sai bada kai mun ga ceto Allah shi ke yi. Kullun ko nan ba mu tashi ba wallahi kullun sai ga labari ya zo mun ci an halbe shi.
Muna dauke da ƙarin bayani kan wannan rahotanni da ma wani rahoto kan matakin da majalisar dokokin jihar Nasarawa ke shirin dauka domin daƙile barkewar rikici. Sannan shirin himma na ladan na nan tafi baya ga haka. Muna nan dauke da sakonninku amma da farko ga Nazir da labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. Jami'ai a Amurka sun ce an shirya mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai gana da jami'ai daga Korea ta Arewa a farkon wannan watan. Amma Korea ta Arewa ta soke zaman tattaunawar dab da an kusa da fara ganawar. An shirya zaman tattaunawar ne a ranar 10 ga watan Fabrairu yayin da Pence ya kai ziyara a Korea ta Kudu domin bikin bude wasannin Olympic na hunturu a Pyeongchang wanda aka fara a ranar 9 ga watan. An shirya mataimakin shugaban kasar zai gana da Kim Yo Jong, yar uwar shugaban Korea ta Arewa Kim Jong Un da kuma Kim Yong Nam wanda yake shugaban kasar na jika na yika. Waɗanda suka jagoranci tawagar Korea ta Arewa a yayin bikin bude wasannin. Kamar yadda jaridar Washington Post ta ce an shirya za a yi ganawar a fadar shugaban kasar Korea ta Kudu da wacce ake wa lakabi da Blue House. A halin da ake ciki kuma rundunar sojin Japan ta ce ta kalli musayar kaya tsakanin jiragen kaya na China da kuma Korea ta Arewa a cikin teku wadda take zargin ya saba wa takunkumin kare tattalin arziki da Majalisar Dinkin Duniya ta kakaba wa Korea ta Arewa. Masu raji a Syria sun ba da rahoton mummunan harin jiragen saman yaki na kasar a yau Laraba a kan wani kauye Damascus dake gabashin Ghouta wanda wannan satin ya fuskanci mummunar jerin tashe-tashen hankula rabon yankin da yaga irinsa ya dauki shekaru. Kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Syria mai cibiya a Ingila ta ce harin da jiragen yakin kasar suka kai ta sama ya kashe kimanin mutane 250 tun ranar Lahadi, rabon da a halaka mutane masu yawa haka cikin ɗan ƙaramin lokaci tun shekarar 2013 lokacin da aka kai hari a yankin da makamai masu guba. An sami ƙarin tarzumar a yayin da dakarun Syria ke ɗaukar matakan sake ƙwato wurare daga hannun 'yan tawaye bayan da suka yi wa gabashin Ghouta ƙawanya na tsawon shekaru huɗu. Hakanan wannan lamarin ya biyo bayan matakan soji daga ɓangarori da dama na ruguza ƙungiyar ISIS daga yankin da ada suke riƙe da shi a Syria. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Jami'ai a babban birnin Florida sun shirya a yau Laraba domin ɗaruruwan ɗalibai da za su yi maci a inda suke kira ga wakilan majalisar dokokin jihar su zartar da ƙudurin da zai taƙaita ko tsaurara mallakar bindiga bayan mummunan harin kan mai uwa da wabi a wata makarantar sakandare a kudancin jihar. da bindiga ya harba mutane 17 a makarantar secondary mai suna Marjorie Stoneman Douglas dake Parkland a satin da ya gabata. Dalibai daga makarantar da kuma wasu daga wasu wurare a Florida da sauran jihohi suka tashi haikan danganin shugabanni a matakin jaha da kuma na tarayya sun dauki mataki na hana haka sake aukuwa. Fiye da daliban Stoneman Douglas 100 ne suka shiga motoci zuwa birnin na Tallahassee domin su shiga gangami da jerin gwanan a yau Laraba. Haka nan za su gana da shugabannin majalisar dokokin jihar. Gami da ƙari bayan rallin na yau Laraba a Tallahassee. Shugaba Donald Trump bayan shawarar da ya bayar na haramta na'urorin da ka iya maida bindigogi zuwa makamai masu sarrafa kansu da kuma ƙarfafa bincike akan masu sayan bindigogi. Shugaban na Amurka Donald Trump zai jagoranci zaman sauraron a yau Laraba a fadar White House da ɗalibai da iyaye gami da malamai waɗanda harbin kan mai uwa da wabi ya shafa a Amurka. An kashe 'yan sandan Afirka ta Gudu 5 da wani soja ɗaya da baya bakin aiki bayan wani hari da aka kai a yau Laraba a wani ofishin 'yan sanda a wani ƙauye. Mai magana da yawun 'yan sanda ya ce 'yan daba ne ɗauke da makamai suka farma ofishin 'yan sandan a kudancin ƙauyen 'yan Kobo jim kaɗan bayan ƙarfe 12 na dare. Suka kashe 3 daga cikin 'yan sandan, suka sace tilin makamai, suka kuma kame 'yan sanda 2 yayin da suke shirin gudu a motar 'yan sanda. An harbe sojan ne a yayin da 'yan daban suke shirin guduwa. An gano gawarwakin 'yan sandan 2 da suka kama daga baya bayan sun jefar da motar da suka sata a gefen hanya. Ministan 'yan sanda Fikile Mbalula ya kira wannan hari da mummunan tashin hankali a ƙasa. Afirka ta Kudu na ɗaya daga cikin ƙasashen da suke kan gaba a yawan aikata miyagun laifuka a duniya.
Nazir Ahmad Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To da farko hukumomi a jihar Yobe sun musanta rautani da ke cewa adadin ɗalibai mata da suka ɓata bayan harin da wasu 'yan bindiga suka kai a makarantar 'yan mata ta Dabci a jihar Yobe ya kai 94. Kwamishinan ma'aikatar ilimi a jihar ta Yobe ya ce har yanzu suna kan tantance adadin ɗaliban da ba a gani ba. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Haruna Dodibi ya aiko mana daga Maiduguri.
Gwamnatin jihar Yobe ta ce har yanzu bata gama tantance adadin matan da aka ce sun bace ba sakamakon hari da wasu 'yan bindiga suka kai musu a daren Litinin. Kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Yobe Alhaji Muhammad Amin ne da ya shaida min ta wayar ho, wanda ya ce waɗannan adadi ko kuma gididdiga da jama'a ke bayarwa ba sahihi ba ne, don har yanzu ba su gama tantance adadin ɗaliban da suka bace ba. Wanda shi akwai wasu bayanai da ke nuni da cewa ana da ɗalibai 704 ne a wannan makaranta, yayin da yanzu hakan aka samu 610, sauran guda 94 ɗin ba san inda suke ba. Ma kwamishinan ya ce wannan kididdigan ba daga wurinsu ba ne, gama abin da ke shaida mun tawayar tarho kamar haka.
A'a, ba mu confirm ba, because we are still muna kalautansu suna zuwa suna ana biyu uku hakan na, so you cannot say categorically wannan ba a gansu ba, ko ba haka ba. Saboda haka sunansu din ma is just
a gama. Wannan labarin da aka buga cewa 94 din ba gaskiya ba ne kenan, tunda ba ku tabbatar ba.
As far as your concern is not correct, because mu tabbatar ba. I will give the correct figure when we finish doing everything.
To komai al'umman jihar Yobe ke ji ne game da gwagwanan lamari, ganin cewa ana murnan zaman lafiya ya so mu dawowa wannan yanki. Ga dai abinda wannan malamin ke cewa.
Ana magana daga san kan ta karatu ne daga jihar Yobe.
To ya kuke ji game da wannan abin da ya faru na zuwa wannan makaranta da aka kaiwa hari?
A'a, alhamdulillah, kai gaskiya muna cikin jimami musamman mu na cikin garin Karatu.
To ya kuke kallon wannan lamarin ne Dangote, ganin cewa ana gari kamar an so mu samu zaman lafiya kuma ce har an sake shiga makaranta an yi wannan aikata?
Kamu mun san abin da yake faruwa, saboda bayan sati biyu sauke sojo din nan gurin Dabci na aka zo aka samu wannan abin.
To yanzu wani hali ake ciki a jihar Yobe nan?
A jihar Yobe dai musamman wajen da su Dabci gaskiya yanzu aka walwalan ta ɗan ja baya ba kaman shekaran jiya kafin abin ya faru ba.
Amma ko wani barazana ne ko kuwa ba wata barazana da kuke fuskanta?
Gaskiya ba wata barazana, kawai sai dai jama'a zan suka hana mu shige da fice haka. Ina bincike.
Sai dai a daidai wannan lokaci da al'umman wannan yanki ke nuna alhinin su, su kuma al'umman yankin karamar hukumar Askirau ba nuna godiya suka yi ga shugaba Muhammadu Buhari da rundunar sojan Najeriya game da sake 'yan to 'ya'yansu da 'ya'yan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su. Gama abin da shugaban dattawan wannan yanki da ake kira Margi Elders wato barista Isa Madu suke cewa
da mu zada ma mu zama gode ma shugaban kasa da sauran jigajigansa wanda suka taimake mu aka samu wannan matanin kuma muka ji labarin matanin nan sanan lafiya kalau kamar yadda suka tashi wannan da ba wani godiya banda mu gode ma Mr President
kamar waɗannan mata da aka sake antuwa kun samu kun gana da su ko kuma kun gansu ko kun magana da su
mu yi waya da su dukkan su mu yi waya da su suka ce sanan lafiya kalau ana kula da su a Abuja
suno ne adadin waɗannan mata kuma suno ne yanzu haka aka sake antuwa
wanda aka samu da su guda 10 ne zama mata mu guda 10 ne suka tar da su
to tun daga wancan lokacin zuwa wannan lokaci kamar sun ga muku irin halin da suka shiga tun cewa kun waya da su
dole dama zama daji ai ba gida bane dole ko ba su matsala jewa tunda su zauna daji ba sa gidajen su
wannan lamari na garkuwa ko kuma satan mutane a iya cewa sabon abu ne a wannan yanki na arewacin Najeriya ganin cewa shekarun baya sai dai a ji labarin aukuwar hakan daga can wani bangaren kasar amma yanzu hakan duk wani matafi hankalinsa a tashe yake dan gudun irin abin da kakai ya komo akan hanya Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Torotani daga jihar Sokoto tana cewa yanzu haka an baza jami'an tsaro a wani mataki na zama cikin shirin kotakuwa na tsakiyar birnin Sokoto. A daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar bayan harba wasu matasa biyu da ake zargin wani jami'in hukumar kula da gidan yari ya yi. Daga birnin na Shehu ga rahoton da Murtala Faruk Sanyi ne ya aiko mana.
A cewar shaidun gani da ido lamarin ya uku ne da sanyin safiyar yau sa'ad da jami'an hukumar gidajen yari ta Najeriya suke kokarin kai wani da ake tuhuma a karamar kotun kan wuri da ke tsakiyar birnin na Sokoto sa'ad da suke kokarin sauya shi cikin wata mota sakamakon lalacewar motar su da ta dauko shi tun da farko wasu majiyoyi da ba a tabbatar ba sun ce wasu magoya bayan wanda ake tuhuma din sun yi yunkurin kwace shi ne daga jami'an abin da yasa daya daga cikin jami'an yayi harbi da bindiga wanda ya sami wasu matasa biyu da ke wucewa akan titin bisa babur
to da motar ta lalace sai aka ce to aje aka kawo wata mota don ayi juyen ma'aikatan ana tsakar juyen sai mutane suka zo suka hana a tora kuwa suna cewa Allah ya yanke ma yan gidan yarin wahala to daga cikin su an juya din za a tahi sai gondoroba daga cikin su ya sabula ya halba yana halbuwa kusa ga da ya halbin sai ya kakkaro ketare to mai mashin na kawa ya dobo ruwa sai ya kwadi gudan shi kuma ya same shi ga kai gudan ya same shi ga awazu
to sunana Allah ya bala mai jama'a abin da kasance muna zamne motar su ta lalace sai sun ka to da mota sun ka juya sun gama juya waɗanda suke dauke da su kenan sai shi dai dan gidan yari sai dai kikin din bindiga ta wannan muke tashi sai ce ko shekarun sai sun kai halbin ga yanzu halbi na zasu suna halbi aka dina ga yaro wallahi dai ya liko da gudu shi na liko da gudu sai ka gurana kalma ashe wan gara ka kalma a halbai ashe to halbe suna an kai
duk da yake ko da na isa wajen da lamarin ya auko tuni an kwashe su zuwa asibitin kwararru ta Sokoto inda da naje na tarar da wajen cike da jama'a da ƴan uwan waɗanda lamarin ya rutsa da su
assalamu alaikum makara asada
yaya wannan al'amarin ya faru
ni ya buno ni gida wallahi ya bugun bakin galka muna zamne yanzu ga hito da mashin dine ya ba mu naira 100 mun ga sai fado kai mun ga ce to Allah shike yayi kun ko nan ba mu tashi ba wallahi kun sai labari ya zo mun ta an halbe shi ko yanzu ne kawo mashin ne to ko yanzu tuna a cikin kwance sai ni shaye shi da kaina ni ce mu bari da yaro shi gida na tabbatar da sun ka ta sai mu tore ne ga asibiti ba mu to asibiti kuma gashi na ce su ba ji zuciya wata alabi to ba sai mu cikin da ai ba
na tuntubi kakakin rundunar hukumar gidajen yari ta Najeriya a Sokoton akan lamarin to amma ya ce sai nan gaba kadan za su yi magana domin ko yanzu haka suna gudanar da bincike akai to sai dai rundunar ƴan sandan jihar ta Sokoto ta tabbatar da faruwar lamarin a ta bakin kakakin rundunar Cordelia Nwanwe tace hakika ina tabbatar da aukuwar wannan harbi a wannan wajen kuma abin da kuka ji ya faru a don haka ne ma rundunar ƴan sanda ta tura jami'anta cikin shirin kota kwana a wajen a ƙarƙashin jagorancin mataimakin kwamishinan ƴan sanda domin tabbatar da wata rigima bata barke ba a wannan yanki yanzu haka dai ana nan ana gudanar da bincike kuma nan ba da jimawa ba za mu ba ku cikakken bayani sai dai ba kamar yadda wasu ke yayatawa ba fa jami'an ƴan sanda ne suka yi harbin ba yanzu haka dai unguwar ta kan wuri dinke take da jami'an tsaro har ya zuwa gidan haki a cikin shirin kota kwana a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar musamman saboda yadda jama'ar gari suka tunzura da faruwar lamarin Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Najeriya
to duniya mu bi ta asisi to duniya mu bi ta asannu
to Allah ya kyauta Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa ta ce ta himmatu kan wani shiri na wayar da kan jama'a dangane da muhimmancin zaman lafiya. bayan rikice-rikicen da aka samu a jihar da makwabciyarta ta Benue sanadiyar takaddama tsakanin manoma da makiyaya. Daga Jos, jihar Plateau, ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana.
Shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar Nasarawa, Umaru Tanko Tunga, ya ce sun lura cewa gwamnatin jihar Nasarawa na kashe makudan kudade wajen taimakawa 'yan gudun hijira, yasa suke bukatar al'umma su zauna lafiya don kowa ya samu walwala.
A duk yadda muka kai da kiki juna da shuka maganganu na bala'i da fitina, ba zai ja mana komai ba sai hasara. Majalisar dokokin Nasarawa ta yi magana akan wannan. Ta jawo kan hankalin mutane yadda za a yi a zauna lafiya a samu fahimta. Malaria, zazzabi a Benue, amma ciwon kai da amai da zafin jiki da zawo a Nasarawa. Mu abinda muka yi anan shi ne muna son da manoma da makiyaya su zauna lafiya a samu fahimta don a samu cin gaba. To kuma aka tara mana 'yan gudun hijira da namu da na Benue din. Gwamnati tana ta kashe kuɗi, ana ta hasara, abubuwan da ya kamata a taimake jama'a da shi. Bayi ba, manoma a cikin daji sun firgita, ba inda mutum zai zauna ya ci gaba da aikin nomansa saboda wannan rigima da yake ya same mu. Ai mu mutanen Nasarawa an dora mana wahala ne, an dora mana kaya ne, an samu mu dauki marmara ba ganmu, bai mun asu.
Shi ma mamba mai wakiltar Doma ta Kudu a majalisar dokokin jihar Nasarawa dangana a Koza James ya ce rikicin ya haddasa mummunan komo baya a yankinsa kasancewar suna makwabtaka da jihar Benue.
Ai, an samu komon baya sosai don kuwa yanzu da muke magana mutane da yawa kusan cikin dari an samu 70 da wani abu ba su a gidajensu. To ka san kuwa mutane manomi ne, yanzu ana shirye-shiryen noma, to baye ba zo na gida ba ban tana ci ai noma, so zai affecting economic activities na area namu kuma da na kasa gabaki daya. Ashe kenan kuwa muna bukatan a samu zaman lafiya don a samu ai noman.
A halin da ake ciki kuma rahotanni na nuni da cewa 'yan sanda sun yi nasarar damke wasu mutane hudu da ake zargi da haddasa kisan mutane 73 a ranar 1 ga watan jiya a jihar Benue. Rahoton ya ce an damke mutanen ne a garin Tunga da ke jihar Nasarawa wanda suka hada da Alhaji Lagi mai shekaru 40 da Malam Mumune Abdullahi da Muhammad Adamu da kuma Ibrahim Sule waɗanda ake kuma zargi da kashe wasu jami'an 'yan sanda. To sai dai duk kokarin da na yi don ji daga bakin 'yan sandan ya ci tura, domin kuwa na aike wa kwamishinan 'yan sandan jihar Nasarawa saƙon karta kwana, amma har lokacin da na hada wannan rahoto bai maido min da amsa ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Mun fi agogo a nan cewa ke karfe 10 na safe ne da minti kusan 18 kai tsaye ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin himma.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau kuma shirin ya yi kicibis ne da wata 'yan Najeriya da ta kwashe shekaru sama da 11 tana zaune a ƙasar Birtaniya. Idan muka tsunduma cikin shirin za ku ji sunanta da kuma abin da take yi tun daga wannan lokaci a Birtaniya. Kawo yanzu. Da farko ga baƙon tamu domin ta gabatar da kanta da kanta.
Sunana Madina Mukhtar Rodo.
To Madina, tun yaushe kika zo ƙasar Birtaniya?
Na zo ƙasar Birtaniya a shekara 2006, lokacin ne na zo yin foundation ina business and humanities. Tun daga lokacin kuma na tsaya na yi degree na farko a business information system, sai na yi degree na biyu a management information system, sai kuma yanzu nake zurfafa bincike a MFIL a ɓangaren information security.
Turka shi, ai kin zama 'yan Birtaniya yanzu kenan za mu ce?
Za ku iya faɗan haka.
To tun daga wannan lokacin yanzu ke muna lissafi cewa duk karatu ke nazari ke ta yi tun daga wannan lokaci har yanzu nan?
Eh, to na samu kamar wasu lokuta da ba karatu nake ba gaskiya, ina kawai gaining like work experience, aiki a gurare daban-daban. Lokacin nan amma aikin ba wai wani aiki bane wanda aka dade na ina yi, kawai dai aiki ne na in na samu break daga tsakanin kaman degree na farko zuwa degree na biyu, akwai dan lokaci kadan da ya bani damar yin wannan aiki.
Amma yanzu dai haka karatu yake?
Eh, yanzu haka karatu nake, ina zurfafa bincike a digirin digirgir.
Digiri na uku kenan?
Eh, digiri na uku.
Amma ke ko me ya burge ki bayan ki na ɗaya kika na biyu kuma kina na uku yanzu nan? Baki koma gida da kika na ɗaya ki koma gida ke na biyu ke na uku ba? Duka kika na ɗaya na biyu na uku. Me ya baki sha'awa haka har kika ci gaba da wannan karatu a wannan matakin?
Daga farko dai da na gama digiri na farko, na so in koma Nigeria. Amma kuma komawan gaskiya mahaifina ya bani shawara akan cewa ya kamata in tsaya in yi digiri na biyu a nan ƙasan. Ni ma dai da na zo na ƙara bincike akan course ɗin da nake so in karanta na digiri na biyu, sai na ga cewa nan wurin sun fi a field ɗin da nake nema sun fi offering wannan digiri ɗin a nan ƙasan than in Nigeria.
Sake masu aure bayani wannan digirin da kika yi akan menene?
Digiri ne akan management information systems ne na digiri din.
Yadda za a sarrafa bayanai?
Eh, bayanai. Yanda za a yi tattalin su, yanda za a interpreting din su,
za a fassara su.
Yawwa, yanda za a fassara su da kuma yanda za a gano mafita daga matsalolin nan da aka sassamu.
To kina ganin ba irin wannan kwasin a Najeriya kenan?
A lokacin nan dai gaskiya da muka bincika ba mu samu takamamman gurin da suke wannan particular course din. Shi yasa ne zamana a nan wurin, and that was in 2010. Yeah. A lokacin. But na san yanzu an bincika ba za a rasa wurare a Najeriya da suke irin wannan course din ba.
To duk da yake dai baki yi karatun a gida Najeriya, baki yi digiri na ɗaya na biyu gashi kina na uku, amma na san ba za ki rasa masaniyan yadda karatu yake a gida ba.
Ba zan rasa ba kam saboda na yi secondary school.
To karatun digiri to na makarantar secondary din, menene za ki ce bambancin karatun gida da karatun a nan Birtaniya?
Gaskiya akwai ɗan bambanci a tsakanin karatun Birtaniya da kuma karatun gida Najeriya.
Misali?
Kaga lokacin da, kamar misali, lokacin da nake secondary school a can Najeriya, like yawanci koyarwa ake yi da baki, babu like akwai wanda za a koyar da baki da kuma a rubutu a kan pipa da sauransu. Amma kuma yawanci
babu da.
Yawwa, babu shi a aikace, babu ma na'urorin yin shi a aikace. Amma kuma nan gurin akwai na'urorin daban-daban da mutum za iya koya mashi da shi kuma ya gani zahiri, sannan kuma ya amfani da su.
To haka yake a jami'a ma?
Haka yake a jami'a sosai ma. Yawanci komai is automated.
Yanzu kin ce to wani yayi sauki a ganinki?
Gaskiya ni a gani na ƙasar Birtaniya ya fi sauƙi, saboda yawanci duk wani bincike da mutum yake yi da kuma abubuwan da yake nema, sai in ga na'urorin nan za su taimaki mutum samun ainihin abin nan da yake bincike a kai da wuri a gida a Najeriya. Saboda a gida Najeriya a zat lokacin nan dai da na yi karatun, kuda ma a ce digiri dai na farko ko kuma wanda na yi kafin shi. A lokacin gaskiya babu na'urori da yawa na neman information da mutum yake. So
no bayanan da za ka to kenan, shi yasa ba kina jin, shi yasa ba a yin waɗannan kusa-kusan a gida Najeriya? Saboda
a lokacin dai da na yi karatun, gani nake that would have been ɗaya daga cikin dalilan da yasa a lokacin nan ba a yi. Amma kuma yanzu mun ɗan matsa ko a gida Najeriya, bayan na koko ma na ga cewa mun ɗan matso, an ɗan samu ci gaba daga lokacin nan. Yanzu akwai 'yan na'urori, kuma dai akwai ko da ma dai wayar hannu ne wanda zai taimaki mutum gano wasu bayanai da mutum yake nema.
To a jiya Madina, dakta a nan domin ku lokaci ya ɗaga mun hannu. Masu aure, a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan hirar. Yanzu a madadin baƙon tamu Hajiya Madina Muktar Dodo da Julie Gresham da tare da sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Gada musa shi take rigayen jifla.
Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakon farko yace salam VOA Hausa. Muna kira gwamnatin kasar Jamhuriyar Nijar ta gaggauta yin gyara a dokar kasafin kudin kasar na bana. Ganin yadda jama'ar kasar suke kokawa da kasafin kudin kasar saboda yanda ya takura wa rayuwarsu ko ɗan kasar za su samu sa'ijin rayuwa. Gyara kayan ka dai ba zai zama sauke mu raba ba. Daga Yakuji matar Amadu Abacha Macina Yobe. Dan Allah VOA ku gaya gwamnatin jihar mu ta Kano da ta gyara mana wutar NEPA a garin Dadin Kowa, karamar hukumar Doguwa. Da fatan wannan koken zai kai ga kunnuwan da suka dace su ji. Daga Hajiya Binta Women Leader Doguwa Kano. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Salihu Isa Fana jihar Kebbi Najeriya da Haƙili na Allo Fana da Hamza Galadima birnin Kebbi. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Waiwaye dai adan tafiya ne inji masu karin magana. Ya kamata shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dubi halin da 'yan Najeriya ke fama da shi na tsadar rayuwa, wato tsadar abinci da sauran kayayyakin masarufi, uwa uba ga tsadar man fetur. Muryar Amurka ku faɗa wa 'yan majalisun da ke ƙoƙarin maido da zaben shugaban ƙasa baya da su sani cewa dubara dai ba ta ɗaurin kaya, tilas sai kun haɗa da igiya. Maida zabenku a sahun farko ba shi zai sa mu zabe ku ba. Daga ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi, Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi. Assalamu alaikum VOA. Kisan da dakarun sojan Siriya suka yi na mutum 100 waɗanda ba su ji ba su gani ba a yankin Kurɗawa abin takeici da Allah wadai ne. Daga Sufiyanu Gumal Zangon Daura. Assalamu alaikum VOA Hausa. Mutsawa gwamnatin Amurka lamba da ɗalibai da malaman makarantun ƙasar ke yi na ta ɗauki matakin sauya dokar mallakar makamai ya yi daidai ganin yadda 'yan bindiga ke halaka jama'a a ƙasar. Sako daga Sani mai lange-lange Yalwaya Wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri.
To a gaida amarya, yanzu ga Nazir da labarai a takaici.
Jami'ai a Amurka sun ce an shirya mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai gana da jami'ai daga Koriya ta Arewa a farkon wannan watan, amma Koriya ta Arewa ta soke zaman tattaunawar dab da an kusa da fara ganawar. An shirya zaman tattaunawar ne a ranar 10 ga watan Fabrairu, yayin da Pence ya kai ziyara a Koriya ta Kudu domin bikin bude wasannin Olympic na hunturu a Pyeongchang, wanda aka fara a ranar 9 ga wannan watan. An shirya dai mataimakin shugaban kasar zai gana da Kim Yo Jong, yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da kuma Kim Yong-nam, wanda yake shugaban kasar na jekanayika a waɗanda suke jagorancin tawagar Koriya ta Arewa. A yayin bikin bude wasannin, kamar yadda jaridar Washington Post ta ce, an shirya za a yi ganawar a fadar shugaban kasar Koriya ta Kudu da ake kira Blue House. Wata kotu a Bahrain ta yanke wa fitaccen ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam Nabil Rajab hukuncin ɗaurin shekaru 5 a gidan yari sakamakon rubutun da ya yi a Twitter na sukar rundunar taron dangi da Saudi take jagoranta kan hari da jiragen yaƙi da take kaiwa a Yemen da kuma zargin cin zarafi da ake yi a gidajen yari. Laifukan da ake zargi shi da su sun hada da cin mutuncin makwabciyar ƙasa da kuma hukumomin gwamnati. Rajab ya taka muhimmiyar rawa a jagorancin zanga-zangar magoya masu rajin demokradiya a shekarar 2011 wacce ta mamaye faɗin ƙasashe da ke yankin. Tun daga lokacin ya sha ɗauri a gidan yari lokuta da dama. Haka kuma kafin yanke hukuncin na yau Laraba, tuni yana zaman ɗaurin shekaru 2 sakamakon tsokacin da ya yi a wata tattaunawa a gidan talabijin.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu, amma a wannan lokaci idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin inda za mu buɗe layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan matakan da kuke ganin ya kamata a ƙara ɗauka wajen tabbatar da tsaro a makarantu, musamman ma na kwana a Najeriya da ma sauran ƙasashe makwabta. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, za a iya garzawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In za madadin Nazir Ahmad Hausawa da Julie Leathers Gresham su kuma injiniyanmu Thomas Mahmud Lalu ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC. Kada a nisa, ga shirin yau da gobe.